Jama'a barkanku da wani kuma da zuwa ga shirin sashen sanin murya Amurka wannan lasariya kan mita 16.21.25 a Niger kuma a tashar mu ta biyu Africa dake mai kan mita 102.5 a zangon FM ko kuma gidajen radio nan dake zaman kansu irin su amfani da Faraya da Numar da Saronia da Dalo da Niya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com to jama'a marhaban lalle ga shirin sashen sanar Amurka wannan lasariya a jibin su fansa kwato ta da Najiru Ahmad muke muku marhaban lalle ga shirye-shirye din bari shi Najiru din ya fara mana da kanin labarai
to burbushin ragowar muguwar guguwar hadi ya jibge ruwan sama mai yawa a Louisiana a yau Alhamis haka kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya jawo ambaliyar ruwa a wasu yankuna a India Prime Minister Iraki ya tabbatar da nasara akan birnin Tal Afarda kuma baki ɗayan yankin Nineveh da dakarun Iraqin suka samu akan ƴan ISIS
to bayan kun gama jin labaran baki ɗayan su zamu je maka mu sami bayani kan hawan Arafa da ake a yau daga ɗaya daga cikin wakilan mu dake kan wannan tsaunin
amma mutane sun ci gomma cewa su je zuwa wannan tsaunin su daga hannun su a zuwa yadda da malamin su cewa kun ina ma wannan fili na arfa ne sai na iya tsayawa da yi ba da
sannan zamu ji martanin wasu daga cikin mutanen jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara da aka ce za a jawo layin jirgin ƙasa zuwa jihohinsu
ta san cewa Sokoto garin manoma ne sannan kuma wato kayakin da aka dauka ana kai can arewa daga Sokoto ake dauka su to kaga an kai hanyar jirgin ƙasa kamar da an ce za a yi to ya taimaka mu jawo Sokoto sosai sosai
to yau Alhamis ce saboda haka rana ce ta sauraron shirin bango da kuma ra'ayoyin ku na email amma bari mu fara ba ku labaran duniya tukuna
ga labaran na ranar 31 ga watan Agusta na shekarar 2017. Barbushin ragowar muguwar guguwar Habi ya jibge ruwan sama mai yawa a Louisiana a yau Alhamis inda ya bar gabashin Texas da yake makare da ruwa ya fara bushewa. Amma duk da haka har yanzu ana fuskantar haɗari daga yawan ruwan da ya taru a yayin da ake cikin tsakiyar guguwar da aka kwashe kwanaki ana yi. Masu hasashe suna zaton za a samu ruwan sama mai yawan da ya kai kimanin santimita 10 zuwa 20 a wani bangare na Louisiana a yau Alhamis, yayin da hadarin ke ci gaba da kutsawa cikin Amurka bangaren jihohin Arkansas da kuma Mississippi da kuma Tennessee haka kuma da Kentucky. Cibiyar kula da guguwa ta ƙasa ta ce duk da cewar garin Houston da ke Texas baya fuskantar barazanar ruwan sama. Amma akwai tsoron afkuwar ambaliyar ruwa mai ban tsoro wacce take da barazana ga rayuka a yankin Beaumont, Texas zuwa kudu maso yammacin Louisiana a ragowar kwanakin a wannan makon. Jami'ai a Beaumont sun ba da sanarwa a safiyar yau Alhamis din yau cewar ambaliyar ruwan ta yi sanadiyar lalacewar magudanar ruwa. Ma'aikatan birnin dole su jira ambaliyar ta ragu kafin su fara aikin gyaran. Sanarwar ta ce ba mu da hakikanin sanin tsayin lokacin da al'amarin zai dauka. Har ila yau ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya ambaliya a wasu yankuna a India wanda ya ƙara yawan mutanen da suka mutu a markamar bana da ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 1,200 a faɗin kudancin Asiya. Wani gini ya faɗi a yau Alhamis a birnin Mumbai da ke India wanda ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 2 da kuma kusan mutane 30 da suka makale bayan kwashe kwanaki ana zabga ruwan sama da ya jawo ambaliya a birnin. Masu ceto sun zakulo mutane da dama daga cikin baraguzan ginin. Jami'an 'yan sanda ya faɗa wa manema labarai cewa iyalai tara ne ke zaune a cikin ginin. Markamarkar ta cika babban birnin kasuwancin na India a wannan makon. Haka kuma masu hasashe sun ce akwai yiwuwar saukar wani ruwan mai yawa a wannan makon kafin ya sassauta a zuwa ranar Juma'a. Makociyar ƙasar ta India ita ma ta fuskanci barkamarkar a wannan lokacin wanda yanayin ya fara a watan Yuni wanda ya shafi fiye da mutane miliyan 40. Haka Bangladesh da Nepal su ma sun fuskanci ambaliyar ruwan mai yawa wacce ta tilasta dubunnan ɗaruruwan mutane barin gidajensu. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Prime Minister Birtaniya Theresa May na shirin neman karya kikakadin da ake ciki na magana fitar Birtaniya daga tarayyar Turai ga abokan tattaunawarta. Jami'an Birtaniya da na EU sun yarda da bayanan kwanan hudun na tattaunawa, zagaye na uku na tattaunawa kan fitar Birtaniya tsakanin London da Brussels. Bangarorin guda biyu sun yi hannun riga akan wasu muhimman al'amura kamar yadda suke kafin a fara. Jami'ai sun ce tattaunawar ta tsaya cak kuma kai da kai yayin da kowanne bangare ke kalubalantar ɗaya bangaren da cijewa. Tarayyar Turai na cewa Burtaniya ba ta da masaniyar me take bukata yayin da Burtaniya ke musanta cewar wakilan Tarayyar Turai na kawo tsaiko wajen yadda da dokokin fita musamman kan maganar dokar kasuwanci wanda yake wanda suka ce jabuce kuma bata taimaka akan komai ba. Ragowar abubuwan da suka jawo cikas sun hada da rahoton kuɗin saki wato kimanin dala Amurka biliyan 80 da Brussels take bukatar Burtaniya ta bayar yayin fitarta domin biyan kudaden da aka ayyana a cikin kasafi da kuma basussuka da ayyuka da Burtaniya ta aminta da su a shekarar 2013 lokaci mai tsaho kafin fitar Burtaniya a shekarar da ta gabata. Burtaniya ta ce lissafin Tarayyar Turai bai yi daidai ba amma jami'an Tarayyar Turai sun yi buris da bukatar ta Burtaniya akan sassautawa wajen sasancin. Prime Minister Iraki ya tabbatar da nasara akan ISIS a birnin Tal Afar da kuma baki ɗayan yankin Nineveh. Prime Minister Haidar Al-Abadi ya bayyana haka ne a sanarwar inda yake cewa farin cikin mu ya cika mun samu nasara a yankin Nineveh. A yanzu gaba ɗayan yankin yana hannun dakarun mu. A wata sanarwar gamayyar dakarun da Amurka ke jagoranta sun taya dakarun na Iraki murna amma sun yi gargadin akwai aiki mai hadari a gaba da ya rage na cirnakiyoyi da aka binne a karkashin kasa da kuma zakulora goro mayakan ISIS da ke boye. Lieutenant General Stephen Townsend, kwamandan sojin Amurka da kuma dakarun gamayya ya ce biyo bayan nasarar kwato Mosul mai dimbin tarihi yanzu da kuma kwato Tal Afar a cikin sauri dakarun ISIS sun nuna cewa suna da karfin da za su iya kare al'ummar Iraki da kuma yin nasara akan dakarun ISIS na Iraki game da kare tsare iyakokin kasar su. Ya kara da cewa wannan wani muhimmin ci gaba ne ga dakarun tsare na Iraki da gwamnati da kuma al'ummar Iraki baki daya. An dai fara harin da aka kai a Tal Afar ne tun ranar 20 ga watan Agusta, yankin da yake tsakanin Siriya da kuma kilomita 80 a yammacin tsohon mazaunin ɗan kungiyar na ISIS a Mosul. Tal Afar dai shine waje na ƙarshe a Iraki da ya rage ISIS ke rike da shi, biyo bayan kwace Mosul da aka yi daga hannunsu.
To kun sha labaran duniyar nan ne daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.
Kuma da latu yanzu bari mu cilla zuwa ƙasa mai tsarki ta Saudiya inda kamar yadda na tabbata da yawan ku suka sani yau ake hawan Arafat. To hidima ta ƙarshe ta kammala ake hajjin bana kuma ɗaya daga cikin wakilanmu Nasiru Adamul Hikaya yana can kan wannan tsauni na Arafat. Malam Nasiru ko in ce Haji Nasiru, yi min bayani a takaice abin da kake gani yanzu na halin da kuke ciki.
Wato abin da ke faruwa yanzu shine mutane da dama sun yi kokari sun hau kan wannan tsaunin na Arfa inda nan ne Annabi Muhammadu ya tsira da aminci ya tsaya ya gabatar da hudubar ta karshe. Amma kuma ba lalle ba ne sai mutane sun hau, amma na yi mamaki yadda mutane maza da mata suka dage sun duba mutanen da bayan saba ganin mutane Afghanistan ne masu tsaunuka suka saba hawa wannan tsaunin. Amma mutane sun fi gwammacewa su je su hawa wannan tsaunin su ɗaga hannu su yi addu'a yadda da malamin ki cewa ko ina ma wannan fili na Afghanistan yana iya tsayawa da yi ibadata.
Alhazai nawa suka zo daga Najeriya a hajjin bana ne?
Alhazai 65 ne suka zo daga Najeriya. Sannan ko waɗanda suka zai kuma daga birnin yawon kudin su 19 da za nufin zuwa yanzu a lazai bakwai ne suka rasa rayukansu a matafiya ta haihuwa Madina sannan dai kuma ta yi ɗari duk da irin dokoki ko yin cikin cikin da ake yi sai da aka samu wannan aka fi yin tafiya.
To shi hawan Arfan ya tafi yadda ya kamata ba a samu wani rigingimu ko cunkoso ba wajen yinsa?
Ba wani cunkoso da yake babban fili ne sai dai rana da aka samu ana tsananin zafi ainihin wanda ya sa kamfanoni ko in ce cibiyoyi masu zaman kan suke taimaka wajen raba ruwan sha da kuma ruwan da ake watsawa ta sama saboda rage wannan zafi da yake kusan digiri 50 kenan. Ana matuƙar zafi ainihin kowa wato wanda zai samu lema ba ya ɗanɗana su ɗauka wajen wannan ibadar. Amma saboda murnar ibada da ya sa mutane suke tafiya kamar ma ba sa dama mazajen su da duke da zufa wanda ya nuna su yi duke a yanzu.
Na so ka sha zuwa aikin Hajji Diwa, me ya bambanta na bana da sauran?
Abin da ya bambanta na bana da sauran shine yadda wato musamman ma'aikata na daga Najeriya an samu hadin sai da gwamnatin Saudiya saboda aka cinna da aka samu wato al'azanziyar masarar guda biyu a jami'an shige da fice na Madina suke miki dukan tsaya wanda ya sa Najeriya ta kuka da wata ne sai da gwamnatin Saudiya da zai ta bada hakuri kuma tun da ganin ta dina cewa al'azan Najeriya mutum
Me kuke ji game da sauran al'azan kasashen da ke makwataka da Najeriya kamar su Niger kamar Ghana da sauransu
Ina nan lafiya kallon kusan ma komai kamar a waje dai ake saboda yankin da aka ware wa kasashen Afirka da ba Laraba ba ko Bidini na ji na zaga na ga yadda suke gudanar da ibada su ba su da wata matsala da yake kusan za su ji ce na Najeriya yawa ba in ta hada su ma gaba dai ba za su sai yawan da Najeriya ba duk wannan kasashen
Nasiru Adamu Elkaya daga tsaunin Arafat to shin yanzu sai mu je Sokoto inda wakilin mu wato da can Murtala Faruku Sayina yake dauke da martanin wasu akan ziyarar da ministan sufuri na Najeriya kai a can har yi alƙawarin kawo hanyar jirgin ƙasa zuwa nan Sokoto da makwatanta Kebbi da Zamfara
duk da yake labarin na hada jihohin Sokoto Kebbi da Zamfara da layin dogo na zamani ya faranta ran yan asalin yankin da dama amma ministan sufuri Rotimi Amechi ya ce lamarin na zaman jiran amincewar majalisar dattawa minista Amechi ya ce jihohin uku da ake duba yuwar hada su da layin na sufurin jiragen kasa kore daga Katsina ko Kano suna daga cikin kudurorin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na hada dukkan jihohin Najeriya 36 da layin dogo a kokarin ta na samar da ingantaccen tsarin sufuri na jiragen kasa na zamani a duk fadin kasar
when we do complete the effort to worry the line to 18 I will complete the Lagos Ibadan. We will be having a total of nearly 700 kilometers of standard gauge.
Yace idan muka kammala layin dogo daga Takwe zuwa Warri da wanda ya tashi daga Lagos zuwa Ibadan wannan zai bada adadin kusan kilometer 700 na layin dogo kenan na zamani a Najeriya wanda hakan ya so masaukaka zirga-zirga a waɗannan yankunan. Ministan na sufuri dai ya zo Sokoto ne inda ya shugabanci wani babban taron majalisar sufuri ta Najeriya na wuni biyu wanda ya hada hancin dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin sufuri da zirga-zirga daga bangaren hukumomin gwamnati da masu zaman kansu to koyaya jama'ar jihohin na Sokoto Kebbi da Zamfara suke kallon tasirin wannan aikin idan ya gudana
sunana Aminu Bello Sokoto ni kuma kilarin agent ne daga Lagos to abubuwan tasirin da muka gani zai shine kamar magana da sarki musulmi da gwamnatin Sokoto kamar da driver din da aka ce zai yi lela to lalle wannan shine babban tasirin kan wannan taro da zai taimaka ma jama'ar Sokoto da Kebbi da Zamfara kasancewa Sokoto garin manoma ne sannan kuma wasu kayakin da aka dauka ana kai can arewa daga Sokoto ake dauka su to kaga an kai hanyar jirgin kasa kamar da an ce za a yi to ya taimaka ma jama'ar Sokoto sosai sosai
sunana engineer Bello Suleiman ina aiki a nan ma'aikata ayyuka da sufuri ta jihar Sokoto gaskiya to kamar yadda ka sani wannan gwamnati tana nan tana kokari misali harkar railway yanzu misali in ka diba akwai jihohi daban-daban waɗanda ake kokarin Allah hada hanya abin ga tarakun jiragen kasa da kuma da gyare-gyare ga tashoshi na abin ga jiragen sama saboda haka da yadda nake ganin Allah so akwai ci gaba abubuwa kuma na tafiya da ya kamata
taron na majalisar sufuri karo na 15 a Sokoto yayi bita ne akan tsare-tsare da shiraruwa akan sha'anin sufuri da zirga-zirga a Najeriya tare da makasudin samar da hanyoyin bunƙasa sha'anin Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Najeriya
to gashe kamar sala shin mai saro ka riga ka sai ragon ka na layyar gobe kuwa idan baka sai ba me ya hana wasu suna alakanta kasawar mutane da yawa su sai raguna a bana ga tsadar dabbobi wanda ya sayi a bangaren jin ra'ayin ku na wayar ruwa shirin mu na karfe 9:30 na dare za mu kawo muku rahoto kan wannan sannan mu sojin albarkacin bakin ku game da shi
idan ka duba a kasashen mu na Afrika inda muke da karamcin tattalin arziki mutane suna son su yi kuɗi da gaggawa kuma ba tare da sun wahala sosai ba shi yasa zaka ga ƴan kasuwar mu suke amfani da lokacin na salloli domin su jibga riba wanda ta wuce misali bisa kayayyaki waɗanda suke na buƙatar ɗan adam a cikin wannan lokaci ko a cikin wannan yanayi
To saboda haka zamu shira wato wayoyinku mu ji shirye-shiryen da kuke na sallah muna fata shirye-shiryen suna tafiya daidai amma ba sa tafiya daidai muna son mu ji abin da yasa ba sa tafiya daidai din yanzu karfe 11 da kwata a nan Washington na safi fa ga shirin mu na gaba
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da Senator Ahmed Lawan shugaban masu rinjaye a majalisar dattijan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Suleiman yayi tambayoyi guda uku amma saboda kurewar lokaci Senator Ahmed Lawan bai samu damar bashi amsa ba saboda haka ga Malam Suleiman nan zai maimaita tambayoyin da yayi
a babban bako a matsayin da Senator wannan ta fito a jihar Yobe a nake da mamaka tambaya ta na bangara matsalar da ake samu ta fara yin zamani a game da wani rike albashi da aka yi a jihar Yobe wannan a wasu bangare wannan ne jama'a gauna yana magana cewar an yi hankali da kan labo a nan yanke saboda su ana ganin ba su zaɓi a jam'iyya mai ci a wurin ba har ma an yi an rike masa albashi to an hana su a biya wani da a hana wani yankin ba wata doka ne wata za ku yi wani domin a taka gwamnonin jihohin Najeriya nan birki wani abu ya kawo ƙarshe tambaya ga na biyu shin akwai wani sanata da ya yi wani babban asibiti a Fatansu wani aka zo buɗe wannan asibiti mai girma gwamna ya yi kelantawa dukkan wannan ya saki ya je wannan buɗe asibiti da zammar bai sai ya je ba tun da dai ba jam'iyyar su ce kai wannan asibiti ba har mutum ya je jirin wannan buɗe asibiti wani kuɗi ya fi samfi cikin sa har ma aka samu wani a kwanina ya kun nan kashi ya nuna cikin kasa ya je aka buɗe wannan asibiti da shi har ma an tire shi shin babu wani doka da za a kawo ƙarshen wannan kuɗi da na bikin da yake fama sannan tambaya da ta ƙarshe shin a da girma shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari kuma ta Allah ya ƙara masa lafiya na yi magana cewar ɗan arewa ku dawo a ci gaba da noma domin tattalin arzikin ƙasar mu dama a kan noma ya dogara to sai kuma muka samu ƙalubale game da tsarin wannan noma an ce a sai da taki naira 5,500 yau ba shi ɗan Najeriya yana siyan taki 7,000 zuwa 7,500 an sa namba waya ta bogi har ma an samu wata matsala a Kaduna ana zuwa a bugo Lagos taki ta ƙarya wannan ba ta zama da bace a zo a rika shi ya taki na ƙarya ana siyarwa mutane 5,500 wannan kuma asalin na kasar wannan aka yadda da asalin din ya kai 6,500 zuwa 7,000 wannan gudunmuwa da duka za a ka bayar yanzu a ce Najeriya ne da tsaya a kan doka nan wadda doka da rika amfani da dokar wani biyan da ita ga doka ta saka shi.
To Senator gare ka.
To na gode kwarai dan uwana kuma zan fara da tambaya ta uku saboda tambaya ta farko da ta biyu sun yi kama saboda haka ina son dauke su tashi daya daga baya. To maganan taki da maganan harkokin noma da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ce mu koma gona abu ne mai kyau kuma yana cikin abubuwa da jam'iyyar mu ta APC ta yi campaign da shi akan muna son mu daina dogaro da mai muna son mu wato faɗaɗa hanyar samun kuɗin shigowa daga waje kuma mu nema 'yan Najeriya aikin yi ta hanyar noma tunda dama musamman arewa noman nan shi muka gada da shi muka fara raya yankunan mu arewa kafin a zo a ce an haɗe ga baki ɗaya an samu mai abin ya zo ya lalace. Taki gwamnatin tarayya ta fita daga cikin sha'anin taki amma ba ta wanke hannunta ga baki ɗaya ba. Na farko tana son ta tabbatar cewa takin nan an samu an sa masa wato wani tallafi yawan an ce 5,000 ne da 500 misali to akwai tallafin da gwamnati ta sa masa. Haka nan kuma jihohi a sani na dan na yi shugaban kwamiti na harkokin aikin gona lokacin da nake majalisar wakilai a 2003 zuwa 2007 a nan akwai tallafin da gwamnati take bayarwa gwamnatin tarayya amma gwamnatocin jihohi su ma sukan ƙara tallafi saboda akan samu tallafi na kusan kashi 50 a cikin 100 akan kowane buhun taki sai dai a nan wani lokaci takin yakan shiga hannun mutane dan jari hujja, wato mutane wanda ke ba manoma bane, masu neman kuɗi ne su je shi mai noma talaka bai samu ba, su su samu kannan talaka zai saya da tsada. Sai gwamnati ta ci gaba da kokarin ta tabbatar cewa ta yanke waɗannan mutane daga cikin, ta wanke hannun su ko ta hana su shiga harkokin taki tukunna talaka ya same shi kai tsaye. An yi kokarin a baya a kawo samu taki ta hanyar telefon, GSM da sauransu dai makamantan wannan, gwamnatoci da dama sukan kawo hanyoyi da dama, amma ina so in tabbatar maka cewa har wato kawo harkokin gona ko noma tallafi saboda mu fadada tattalin arzikin Najeriya yana cikin ginshiƙan hanyoyi da gwamnatin Muhammadu Buhari ta tsaya akai, kuma za mu ci gaba da yin wannan abu, za mu ci gaba da karawa da daidaitawa har sai talaka ya same shi yadda yake so. Amma anan a sani cewa ba gwamnatin tarayya ita kadai bace, har da gwamnatocin jihohi, wani wuri ma har da na kananan hukumomi. Sannan na dawo kan tambayar ka ta farko inda kace an hana wasu albashin su a jihar Yobe saboda zaɓi jam'iyyar APC ba ko? Ko ba tambayar kenan ba?
Sai kuma bita da kullun da ake ma wasu. Duk dai akan haka ne.
To ni dai a iya sani na babu inda aka ce an hana wani albashin saboda bai zaɓi APC ba, a iya sani na babu shi a Yobe dai. Saboda ina son tabbatar maka cewa gwamnan jihar Yobe ya danganci yadda kai kake kusa da shi ko kake kusa da wanda ya san shi ko kuma yadda kake karantan al'amuransa. Amma mutum ne mai adalci, mutum yana da dama ya ki yadda da abin da na faɗa, amma ni ina faɗa abin da na sani. Mutum ne mai adalci bai san ya ga an takura wani ko an yi wani rashin adalci ko an yi wani bai tara kulli. Inda aka ce an samu wasu ba samu albashinsu ba, abin da na sani shine gwamnatin jiha tana kokarin ta tabbatar cewa an yaye waɗanda ke sunayensu na cikin waɗanda ake biya su, kuma ma ba ma'aikata ba ne, wato ghost workers kenan. A nan watakila daga nan ne abin ya ɗan ɗau lokaci, amma a ce musamman gwamna ko gwamnatin jiha ta ce kada a ba wani albashi saboda bai zaɓi jam'iyya ba, kai babu shi, babu magana irin wannan. Amma ra'ayi ne, mutane za su iya cewa ga ra'ayinsu, wani zai faɗa da gangan, wani kuma bisa kuskure zai ɗauki magana ya yawo da shi. Sannan in komo kan abin nan na biyu, tambaya ta biyu akan cewa wani sanata ya gina asibiti, gwamnatin jiha ta ce kar wani ya je yayin da za a buɗe asibiti. To ni ba ni da masaniyan nan, amma kuma ni a nan ina ga cewa idan wani sanata ko kuma wakilin mutane yayi asibitinsa ko kuma yayi wani abu wanda ke yana buƙatan gwamna ko kuma jiha, gwamnatin jiha ta zo ta yi wato ta shugabanci buɗewa ko kuma ta kasance dai a wurin, in dai aka bi ƙa'idoji ko hanyoyin da suka kamata zuwa wurin gwamna ko zuwa wurin gwamnatin jihar Yobe, ina son tabbatar maka cewa dole in ma shi gwamna bai zo ba za a samu wakili. Watakila an sami sabanin abi ka'idoji ko hanyoyin da suka kamata a sanar da shi gwamna ko kuma ita gwamnatin jiha da kanta ga abin da ake da akwai, ga kuma shirin da muke da shi, wani lokaci ne yayi gwamna kyau. Saboda yayin da zaka je jihar mutum ya kamata ka tambaye shi wani lokaci ne yake da shi, don mu har yanzu duk wanda yake gaban mu in za mu ce mu gayyato shi zuwa wani abu wanda muke sani ya zo shi, za mu je mu same shi, ko aure ne ko muke da shi, za mu tambaye shi wani lokaci ne ayyukan jiha ko ayyukan jama'a za su barka ka samu zuwa wurin wannan abin da zamu yi. To ni ina ga in dai da ambuwan nan to da ba za a ci gaba da wannan magana ba, amma ni ina ga kasawa ne a ce wai gwamna ya ce kar kowa ya je wurin, ba yadda za a yi gwamna kuma gwamnan ma gwamnan Yobe ya ce kada a je wani wuri saboda wani ɗan jam'iyya ne daban ya wani abu. Duk wanda ya fito daga yankin Yobe a majalisa ko a wani wuri in dai aiki yake wa mutane, to da gwamnatin jiha da mu da muke nan na tarayya da na ƙananan hukumominmu duka aikin mutanen jihar Yobe muke yi. saboda haka ni ban ga yadda za a samu irin wannan al'amari da aka ce ya faru ba.
Abinda ya sauka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga birnin Washington DC nake fatar a kasance lafiya.
Kuna jin shirin sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC yanzu karfi 11:25 ga rawayan ku.
Sakon farko na hadin gwiwa ne suka ce muna tayi alhazan duniya murnar fara hawan arfa lafiya. Sako daga mama Abul Khair Safara'u Haqili zamani almajirawa malumfashi da Hadiza Rabi'u dan siyasa APC malumfashi. Sako na gaba yace dan Allah ku miƙa mun sakon fatan alheri na zuwa ga maryatan kasar mu tare da na kasashen duniya dake gudanar da aikin hawan arfa a yau. Allah ya ba ku nasara gudanar da wannan aiki dake da tasiri ga dukkan maryaci cikin cikakkiyar nasara. Daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi ma'ajin kungiyar muryar talaka ta kasar Rishan jihar Kebbi. Sako hadin gwiwa na Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa jirin daji jihar Kebbi da Ado Salati goma ga Annabi Rijau jihar Niger da Abubakar Sadiq Belal da Ahmad manaja daga Bauchi anguwar Karofin Madaki suka ce assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa. Gaskiya muna jin dadin yadda kuke ba mu dama a koda yaushe muna bagina ra'ayoyin mu tare da mika koken mu zuwa ga shugabannin mu game da abubuwan da ke ci mana tuwo a ƙwarya a shafin ku na sada zumunta kamar su Facebook, email, Twitter, Google da WhatsApp da kuma ta hanyar kiran waya. Muna addu'ar Allah ya kara muku basira, amin. Sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa. Ku ba mu dama don mu miƙa sakon mu ga jami'an tsaron mu na Najeriya. Ya kamata su kare lafiyar yara daga masu guje-guje akan ababen hawa lokacin bukukuwan sallah. Sako daga Aminu Kano mai da Garko da Muntar dan Ma'azu baban Khalifa Jikan Kande. Sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa. Allahu akbar, muna jajantawa al'ummar kasashen musulmin duniya a sakamakon rasuwar mahajjatan kasar mu Najeriya guda 7. Da fatan Allah ya ji kansa da rahama, amin. Sako daga Fatima Musa Wada Aishatu Musa Wada barikin Lada jihar Plateau. Sako na gaba yace salam VOA Hausa, muna roƙon gwamnatin jihar Jigawa ta gina mana haraba a babban masallacin Juma'a mu na garin Zangon Buji dake Dutse jihar Jigawan Najeriya. Sako daga Tanimu Inuwa Zangon Buji Dutse.
To ga Sheikh Safina Tubalin saki mai da ku ga Najeriya ba ku labarin da kace.
Rubushin raguwar muguwar guguwar Harvey ya jibge ruwan sama mai yawa a Louisiana a yau Alhamis, inda ta bar gabashin Texas da yake makare da ruwa ya fara bushewa. Amma duk da haka har yanzu ana fuskantar hadari daga yawan ruwan da ya taru a yayin da ake cikin tsakiyar guguwar da aka kwashe kwanaki ana yi. Masu hasashe suna zaton za a sami ruwan sama mai yawan da ya kai santimita 10 zuwa 20 a wani bangare na Louisiana a yau Alhamis, yayin da hadarin ke ci gaba da kutsawa cikin Amurka bangaren jihohin Arkansas da Mississippi da Tennessee da kuma Kentucky. Cibiyar kula da guguwa ta ƙasa ta ce duk da cewar garin Houston da ke Texas baya fuskantar barazanar ruwan sama, akwai tsoron afkuwar ambaliyar ruwa mai ban tsoro wacce take barazana ga rayuwa a yankin Beaumont da ke Texas zuwa kudu maso yammacin Louisiana a ragowar kwanakin wannan makon. Ruwan sama har ila yau kamar da bakin ƙwarya ya yi ambaliya a wasu yankuna a India, wanda ya ƙara yawan mutanen da suka mutu a makamarkar bana, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 1,200 a faɗin kudancin Asiya. Wani gini a yau Alhamis ya faɗi a Mumbai da ke India, wanda ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 2 da kuma kusan mutane 30 da suka makale bayan kwashe kwanaki ana zabga ruwan sama da ya jawo ambaliya a birnin. Masu ceto sun zaƙulo mutane da dama daga cikin ɓaragusan ginin. Jami'an 'yan sanda ya faɗa manema labarai cewa iyalai tara ne ke zaune a cikin ginin.
To ga shekan da zai to kuma abin da ya sauka kenan a yanzu sai mun da muku cin da dare da karfe 9:30 kamar da nace da sabbin shirye-shirye, kuma muna fatar za mu samu wayoyin ku dangane da shirye-shiryen da kuke na sallah, musamman dangane da tsadar dabbobi da aka ce suna hana wasu yin sallah da suke so. Yanzu kam a madadin shi Naziru da Julie da injiniyoyinmu ne Ali Mustafa Sakuta nake barin ku sai mun dawo ga yau da gobe nan za su shigo.